من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. باي هكا ينوى. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة ون يمتي أنا ثلاثة شدة قوتاً جماد الأولى نبو جماد الثاني ميداتي دا شكرا تدبو تادة تليكتو دبو مشاكف باين هجران عن نبي صلى الله عليه وسلم سننكما كين يمكين بقوي قوتاً قوما شكرا تدبو تايا تدالي ترى تجتين دبقوي أشكرم بطوري gashi Allah ya kaddara mana saduwa dan bude darasin mu na farko na maimaita karatun littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wa tusaffar sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam tun daga kabbara har zuwa sallama kamar kana ganin ta da can mun karanta wannan littafi a farko bude wannan masallaci to amma kuma saboda yanayin masu halartar darasin yanzu gila ba su ne waɗancan ba mu ga bukata na tina samu da bukata mai tashi dan saboda a cikin rukunin musulunci bayan kalmar shahada sallah ita ce mafi girman rukuni kuma ita ce mafi girman abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mutane a aikace ba a baki ba kadai to da haka yaso da dama za ga al'ummar musulmi maza da mata suna kurakure da dama a cikin sallar su wannan ta samu ga bukata ta kama na musaki wannan ta wannan littafi sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha mu wannan kuma wannan littafi shine Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani da tan mun taba yin magana akan sa a lokacin da zamu karanta littafin ahkamul janaiz wannan baya ana a yau tunda kuma zamu saki mai ta littafin sa ko mu saki yin magana akan sa magana akan sa na karkasa ta kamar haka kashin farko kasar haihuwar sa kasar haihuwar Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ce kasar Albania wanda tana cikin jerin kasashen kudu maso gabas na Turai tana tsakanin kasar Greek da kasar Yugoslavia kasar Albania karamar kasa ce kuma kasa ce mai yawan duwatsu kasa ce mai yawan koguna da fadamu a cikinta ga kuma daji mai yawan gaske wannan ta sa kasar take da jari mai girman gaske ta fuskar katako adadin mutanen kasar mai kuma 88 cikin 100 din su dun musulmi ne kashi 20 ne ragowa suka zanto kirista da kuma waɗansu arna da kuma yahudu dare kun kirista guda biyu ne suka fi yawa a kasar catholic da kuma wannan laraba suna kiranta orthodox an san sunan ta muke nan da turanci kasar tana da kabilu masu yawan gaske duk da cewa adadin mutanen ba su da yawa daga cikin kabilun akwai turkawa akwai sabiyawa akwai yaren rumawa akwai yaren mutanen bulgaria da yaren girkawa sannan kuma akwai yahudawa duk da cewa adadin su kadan ne wannan kasa ta albania ta fara shinshinan karshen musulunci tun a shekara ta 789 bayan hijira 789 a lokacin ɗaya daga cikin sarakunan daular musulunci ta Uthmaniya Murad Sultan Murad al-Awwal wanda shine mutum na farko da ya fara tunanin kai farmaki da yaɗa musulunci a wannan yanki na kasar Albania a yau mutanen Albania sun yadda da musulunci a matsayin wani addini sun yadda da daular musulunci su kaskantar da kansu gare ta duk da ba su karɓi musulunci ba, amma sun yarda da daular Usmaniya a shekara ta 827 bayan hijira. Sannan daga bayan musulmi suka kusa kai suka shigar da musulunci cikin kasar a shekara ta 882, wancan da 827 farkon lokacin da suka yarda da cewa akwai daular musulunci, amma bude kasar 882 bayan hijira. Ya kasance ko ina musulunci ya shiga in banda wani dan sako, an kammala bude kasar a shekara ta 979 bayan hijira. Mutanen Albania sun mika waya ga musulunci kuma sun shahara a cikin gawartattun sojojin da aka yi a daular Usmaniya da Turkawa daular musulunci, musamman yan kabiran Arnaud. Sannan sun samu waɗansu mukamai a cikin daular musulunci ta Turkawa, domin Muhammad Ali Basha wanda aka sashi gwamna a Misra lokacin daular Turkawa asalinsa ɗan Albania ne. Bayan makida da daular Usmaniya ta gama da ita da kutungular Turawa, wannan ta sa daular ta yi ta karyewa ɗaya bayan ɗaya, kowace ƙasa tana ballewa ta nemi gashin kanta. A irin wannan ballaballen ne da kowace ƙasa take Albania yau ta nemi cin gashin kanta. A shekara ta 1339 hijira, shekara 1912 wato miladiya, a sakamakon wani taro da aka yi a garin Falona. Daga nan gudun aka je aka sake yin wani taro a birnin London, wanda Turawa suka tabbatarwa da Albania ƙasa ce mai cin gashin kanta ba ruwanta da daular Usmaniya da musulunci, wato ta balle. Wannan ballewa Albania ba ta samu zaman lafiya ba, ta samu tashin da rigingimu na siyasa, wanda daga ƙarshe manya-manyan Turawa ƙasashen mulkin mallaka Ingila da Faransa da Belgium da Holland da ƙasar Rome suka sake haɗa baki cewa ya dai kamata su kankan Albania kowa ya ɗauki rabansa. To amma sai ƙasar Rome ta karya wannan alkawali da aka yi a ɗakin taro, ta fito ta riga su ta ce ita ba ta yarda ba da aka kankan Albania a yi mata mulkin mallaka, a kyale ta a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta, kuma ta zanto ita ce ƙasar Turai ta farko da ta fara cewa ta yarda da ƙasar Albania a matsayin ƙasa kuma ba ta yarda a yi mata mulkin mallaka ba. Wannan ya faru a shekarar 1917, wanda ya dace da shekara ta 1336 kenan bayan hijira. Shugaban farko da aka samu shine Ahmad Zogo, amma bayan an naɗa shi a matsayin shugaba wanda zai iya samun canji daga lokaci zuwa lokaci, da ya samu waɗansu 'yan shekaru kawai sai ce shi ya zama sarki zai mulkin mulukiya, wanda sai dai ƴaƴansa su gaje shi, kuma ba za a yi masa jiyo ko ba za a canja shi ba ko a ce za a yi zaɓe, sai dai in ya mutu a gaje shi. Ya bayar da wannan sanarwa a shekarar 1925 miladiya. Amma abin mamaki Ahmad Zogo duk da cewa musulmi ne ya yi ƙoƙari wajen fuskantar da ƙasar, alƙibla ta zanto Turai shine farkon wanda ya fara wajabta mata su cire hijabi, shine farkon wanda ya ce gaba ɗaya mutanen Albania su koma sanya shet su yi zanzaro su sa belt, ba kamar yadda suke da jubba da dogon riga irin wadda suka samu daga daular Usmaniya ta Turkawa ba. A takaice dai yace dole a kirga kasar Albania cewa ƙasa ce ta Turai ba ƙasa ce ta ƙasashen gabas ba, wato waɗanda suke ƙarƙashin daular Usmaniya. Ya musguna wa mutane ƙwarai da gaske. Wannan dalilin yasa da dama daga cikin musulmai masu kishin kansu suka yi ta yin hijira zuwa ga waɗansu ƙasashen musulunci mafiya kusa da su. A takaice wannan shine ɗan takaitaccen tarihin ƙasar Albania, inda nan ne mahaifar Sheikh Nasiruddin Al-Albani, ana danganta shi na zuwa ga Albania. Lokacin da Ahmad Zogo yake shugaba da wannan musgunawar da ya sa mutane suka rinka hijira, a daidai wannan lokacin ne mahaifin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi ma ya yi hijira. Amma shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani garin haihuwarsa shi ne babban birnin kasar Albania din. An haife shi kuma a shekara ta 1914 family din su talakawa ne, abinda suka shahara da shi shine ilimi. Mahaifinsa ya yi karatu a abin da yake kamar matsayin wata irin kwalokwalar jami'a ko wata haya institute ta koyan ilimin shari'a da ke garin Astana a da, wanda shi ake kira yanzu Istanbul a ƙasar Turkey, a can mahaifinsa yi karatun shari'a. Ko ma yasa Albania ya samu Ahmad Zogo na kokarin mayar da ƙasar ta zanto mai bin tafarki na baruwanta da addini. Wannan ta sa mahaifin Sheikh Nasiruddin Albani ya kwashe iyalansa kararraf daga Albania, ya yi hijira zuwa birnin Damascus ta ƙasar Syria. A wannan lokaci Sheikh Nasiruddin Albani yana yaro karami bai fi shekaru 9 zuwa 10 ba ko wani abu makamancin haka. Da ya zo Syria sai ya sa kansa Muhammad Nasiruddin Albani a makaranta ta primary, makarantar da ake kira Madrasatul Is'af Al-Khairiyya tana birnin Damascus. Da ya kammala karatun primary sai ga baya da burin ya sa shi ya ci gaba da karatu na secondary, saboda lalacewa da gurɓacewar ilimi na addini da kuma tasirantuwa da rayuwar Syria ta yi da kasashen Turai. Shi kuma mahaifinsa baya so a canja ɗansa daga kan tarbiyyar addini, da haka yake sa shi gaba, sai ya zo ya tsara masa timetable a gida shi ya karantar da shi da kansa. Ya sa masa darussa a kan abin da ya shafi karatun Qur'ani da tajwidinsa, ilimin sarfu, ilimin nahau, ilimin fiqhu na mazhabar Hanafiya, dan babansa yana bin mazhabar Hanafiya. Baya ga nan Nasiruddin Albani ya yi karatu a wajen waɗansu daga cikin abokanan mahaifinsa, kamar Sheikh Sa'id al-Burhani, wanda a wurin Nasiruddin Albani ya koyi galibin ilimin harshen Larabci musamman balaga da sauransu. Daga nan gurin kuma ya fuskanci ilimin hadisi har ya samu shaida daga babban malamin nan na garin Halab mai suna Raghib Tabbas, babban malamin tarihi ne a zamaninsa. Daga nan gurin Sheikh Nasiruddin Albani ya ci gaba da karatunsa. Farkon lokacin da yana saurayi ya fi damuwa da littattafai na adab, musamman labarin yaƙe-yaƙe irin na su Ankara Ibn Shaddad da su Saifuddin wato Saif Ibn Ziyadan da sauran dai littattafai wanda suke kunshe da labarin yaƙe-yaƙe. Wannan shi ya fi damuwa da shi a kamartakarsa, sannan ya zo ya zama ƙwararre wajen karatun Nobel na Larabci, musamman yana sha'awar kissoshi irin na labarin 'yan sanda. Sannan daga baya ya rinka jin kansa yana karkata zuwa ga kan karanta tarihi. Wata rana ya zo wurin wani kantin da ake sayar da littattafai, sai ya samu wata mujalla ta Larabci mai suna Mujallatul Manar, wadda Muhammad Rashid Rida a kasar Misra yake rubutawa. Sai ya ga Muhammad Rashid Rida a wannan lokaci a cikin wani article da ya rubuta cikin wannan mujalla, yana magana akan littafin Ihya Ulumuddin na Imam Al-Ghazali tare da takhrij din da aka yi wa ahadisinsa, hadisan da ke cike wanda Zainuddin Al-Iraqi ya yi, wanda Zainuddin Al-Iraqi ya dauki littafin Ghazali ya bi dukkan hadisan da ya kawo tun daga farko har ƙarshe, ya bayyana matsayin kowane hadisi, sahihi yace sahihi, da'ifi yace da'ifi, mawdu'i yace mawdu'i, da hujja ba da kaba. To sai Nasiruddin Albani ya ga yadda Rashid Rida yake koda wannan littafin, sai abun ya ba shi shawamaki, ya ga waɗansu hadisi da ya ji ana tafada ana karantawa amma an ce mawdu'i ne, wannan ace ƙarya ne, wannan ace bai tabbata ba. Yace shine tarihin farko a rayuwarsa da ya taba ganin an kalubalance hadisi wanda yake mai rauni ace mai rauni ne. Wannan ta sa abin ya ja hankalinsa, yayi kokarin bin wannan mujallar yau da gobe dan ya ga ci gaban wannan article din da aka rubuta. Daga ƙarshe ya nemi shi wannan littafin na takharijin da aka yi wa Ihya Ulumuddin wanda Zainuddin Al-Iraqi yayi, ƙarshe sai ga farashin littafin ba zai iya sayen shi ba. Sai ya hayarsa haya na littafin yayi, yaje ya samu mai littafin yake a bashi haya don adadin kwanaki kaza ko wata kaza bisa ga kuɗi kaza, in ya gama karanta ya dawo dai. Da ya karɓa sai ya je gaba ɗaya ya rubuce shi da hannunsa, ba ko tun sabba rubuce shi gaba ɗaya da hannunsa. Yace rubutun nan da yayi shine tsoma kafarsa ta farko cikin ilimin hadisi. Ubangiji yaji ya sanya masa albarka cikin lokacin sa da kuma bincikensa na ilimi. wani marubuci mai suna Muhammad al-Majdub wanda tsohon lektura ne a jami'ar musulunci ta Madina yayi littafi mai suna ulama wa mufakkirun arabtukum wato gawurtattun malamai da kuma intellectual da na san su a rayuwata a ciki ya gano Sheikh Nasiruddin Albani to yayi bayani cewa da Nasiruddin Albani ya bani labarin wannan littafin da ya kafa da hannu dan ganin kokon sai da nake ya nuna min shi har yau yana nan cikin library din sa yace nadi na ganki katal littafi shim jiz'i mujalladi manya-manya guda uku manya-manya kowane ɗaya daga cikin su yana da shafi wato idan ka hada suka gaba ɗaya shafin ya fi shafi 10,012 wani wurin ka ga rubutu da jan biro wani wurin da bakin biro saboda ana fama da talauci karatu sai da wahala dama kudin biran ma babu sosai wani wurin da jan biro wani haka ne sannan Albani ya ce duk lokacin da aka zo kan hadisi aka inganta shi idan na gaban san ma'anar shi ba sai an koma littafan da suke magana akan sharhin mufradatul hadith kamar su garibul hadith an-nihaya fi garibul hadith na Ibn Athir in bi dai kun kalmomin in gaban san su a larabci sannan an koma sharhin hadisin cikin littafan da suke sharhin sa wato dai galibin ilimin sa juhud ne shakki wato da kansa kawai sai ya karatu karfi da yayi bayan ya samu cikakken jarin harshen larabcin da zai iya karanta kalmomin ya fa'idanta wannan shine inda ya fara tsoma kafarsa daga baya ya ga cewa labrari din mahaifinsa ba za ta gamsar da shi ba wajen bincike na ilimin hadisi tunda galibin abin da ke cikin labrari din mahaifinsa da tsafan mazhabar hanafiya ne to sai je babban labrarin nan ta Damascus mai suna al-maktabatu az-zahiriyya wata taska ce ta littattafai wadda aka kafa ta a shekara ta 1296 bayan hijira wadda ta kunshi littattafai masu tarin yawan gaske a fannonin ilimi daban-daban a wannan labrari yake zuwa yi ne sana'arsa shine gyara agogo idan ya gyara agogo na 'yan kwanaki hudu biyar ya dan samu kudin da zai sa yana ci sai ya kare a labrari sai kudin sun kare ya sake fita haka yayi sai daga karshe dai a labrarin nan sai da aka ba shi makulle na musamman nashi wanda ba ya da lokacin shiga shi ba ruwansu da lokacin taji ko lokacin budewa ya zanto zaman sanadin bindin a labrari in zama kace za mu bi wannan duk yin abin zai dauke mu da tsawo Sheikh Nasiruddin Albani ta hanyar haka ya fara neman ilimin sa har ubangiji ya alsa shi da ilimi mai tarin yawa kuma ya hada ilimi da da'awa saboda tare suke tafiya da juna ba a yi ilimi a tuskance shi dole sai an yi ilimi kuma an hada da da'awa an hada da aiki da abin da ake karantawa wannan ta sa ya sha wahala kwarai da gaske ita kuma da'awa tana da manufarta manufarta shine kiran mutane zuwa ga bin Allah ba kiran su zuwa ga abin da suke so ba kuma ka kira su zuwa ga kai karan kanka ba a'a ka kiraye su zuwa ga abin da Allah yake da manzon Allah yake wanda da dabi'a dole kai faɗa kinan da soyayya yanzu katan mutane a sakamakon haka wannan zai gadar ma kiyayyarsu to dole ka jure daidai lokacin da yake neman ilimi daidai lokacin kuma ya linka sa lokaci yana karantarwa daga cikin shahararrun littafan da ya karantar da su daga farkonsu har ƙarshensu kadan daga cikinsu akwai ar-rawdatu an-nabiyya littafi ne na fiqh na Sadiq Hassan Khan wani babban malami a Pakistan akwai minhaj al-islam fil hukmi na Muhammad Asad akwai usul al-fiqh na Abdul Wahhab Khalaf akwai mustalah at-tarikh na Asad Rustum akwai fiqh as-sunnah na Sayyid Sabiq akwai al-halal wal-haram na Yusuf al-Qarbawi akwai at-targhib wat-tarhib na Imam al-Munziri akwai fathul majid sharh kitab at-tauhid na Abdul Rahman bin Hasan al-Sheikh akwai al-ba'is al-hadith sharh iktisari ulum al-hadith na Ahmad Shakir akwai riyad as-salihin na Imam an-Nawawi akwai al-ilmam fi ahadith al-ahkam na Ibn Daqiq al-Eid akwai al-adab al-mufrad na Imam al-Bukhari wadannan duk littafai ne wanda yasa su ya karantar da dalibai daga farkon su har karshen su kuma ko ina aka zo yana da tacewa ba wai kawai ya sallama bane abinda mai littafin yace ya bi in mai littafin ya kawo hadisi da yake sai ce wannan hadisin da yake in ya kawo mai kyau kuma ya ce wannan hadisin sahihi ne ga kuma wadanda suka ruwaito shi da aka ilimi yarin ka tafiya akwai lokaci da ya ware yana karantar da mata littafin al-adab al-mufrad na Imam al-Bukhari sannan ya karantar da littafin iktida'u as-sirat al-mustaqim mukhalafatu ashab al-jahim na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rubuce-rubucen da ya yi da dama da da'awarsa da karantarwarsa wannan tasa labarin sai ya yadu a sasanni daban-daban har ya kawo kasar Saudiya daidai lokacin da an bude jami'ar musulunci ta Madina. Shugabanta na farko Sheikh Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh shine shugaba a wannan lokacin. Lokacin su Sheikh bin Baz suna malamai a wannan lokacin aka gayyaci Sheikh Nasiruddin al-Albani dan ya zo ya ci gaba da karantarwa a nan, ya karantar da hadisi da ilmomin da suke da alaka da shi. Ya dauki shekaru kamar uku ko abin da yake haka yana karantarwa. Ya gamu da matsaloli tsakanin shi da malamai yan uwansa, waɗansu nan ya saba musu ta fuskar fatawa, waɗansu kuma dan hasada. Wannan tasha suka hada shi da hukumomin tsaro. Daga ƙarshe da aka bashi biza ta zuwa hutu ya je ya dawo, sai aka bashi biza ta fita ba dawowa. Ba wai hukumar jami'a ce take ta kore shi ba, gwamnati ta so ta kore shi ba tare da hukuma ta yi magana ba, kawai sai ta da kai da immigration. Amma kuma Abubakar entry visa sai aka bashi biza wanda suke ta kuru nihayi, in ka fita ka fita kenan ba dawowa. Kuma kada ta wanda zaka tambaya dalilin mai kai, saboda akwai fatawoyinki da dama da suke sabawa manufofin gwamnatoci. Ya sadu da malamai daban-daban, shahararrun malamai irin su Hamid al-Fiqi shugaban jama'atul Ansarus Sunna al-Muhammadiyya na Misra, irin su Ahmad Shakir babban malamin hadisin nan na Misra, kuma ya yi zama daban-daban shi da shi taron ƙara juna ilimi na tsakanin su biyu, kamar yadda hadir Sheikh Abdurrazzaq Hamza, kamar yadda hadir Zakiyuddin al-Hilali wanda ake wa laqabi Nasir as-Sunna wa Kami'ul Bid'a. Ya haɗu da manya-manyan malamai, ya fa'idantu da su, sun fa'idantu da shi. Yana da alaka mai girman gaske tsakaninsa da Sheikh Abdulaziz bin Baz. Ya wallafa littattafai masu tarin yawan gaske bayan tahqiqat da yayi, kuma bayan kuma rudud. Daga cikin littattafansa akwai shahararrun littattafan nan guda biyu, silsilatul ahadith dhaifa wal mawdu'a da kuma silsilatul ahadith as-sahiha. Silsilatul ahadith ad-da'ifa ya kebance wannan littafi ne dan tara hadisai wanda suka yadu da'ifai ko ma na ƙarya a bakunan mutane dan fadakar da al'umma hadarin da ke cikin su. Sai da ya tara hadisi daidai har 10,000 tsakanin da'ifi da mawdu'i. A yanzu juz'i 5 da ya fito a cikin littafin, kowane juz'i yana kunshe da hadisi 500, sauran ba a kammala buga su ba. Sannan ya zo ya silsilatul ahadith as-sahiha, ya tara hadisai ingantattu wanda waɗansu ingancinsu ma sai an leƙa littattafai masu yawan gaske, tunda ba Bukhari ko Muslim suka rawaito su ba, ba ma sa cikin kutubus sitta. Su ma nan ya tara hadisai 10,000 sahihai galau wanda kawai aiki suke za su yi da su. Su kuma wannan an buga juz'i guda 6, kowane juz'i yana kunshe da 500, 3,000 kenan suka fito, sauran 7,000 ba su fito ba saboda ba da kudin bugawa. Kaga waɗannan manya-manyan littattafai ne. Ga kuma littafin Irwa'ul Ghalil fi taqrir ahadith manarir sabil, juz'i 8 ne har abin nan dinsa faharis dinsa ya zama juz'i 9. Akwai littafin manarir sabil wanda aka yi akan mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal, wanda yake alaƙabi Imam Ahlus Sunna wal Jama'a. Yace Imam Ahmad yana da haƙƙi a kaina in zaɓi wannan littafin fiqh cikin mazhabarsa wanda yafi kusa da sunna in yi bayanin hadisan da ke ciki. Da aka yi littafin Irwa'ul Ghalil kuma yana cikin littafin da yake ji da su, saboda gaskiya ya baza ilimi a cikinsa mai tarin yawan gaske. Juz'i 9 bayan ɗaiɗaikun littattafai irin su sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, irin su ahkamul jana'iz da sauransu. Sannan ga a samu wani littafi da magabaci ya wallafa a da, a zo a fito da shi a yi masa bugun zamani a bindiggin tarihin rubutun littafin da waɗanda suke da kofi ɗin littafin cikin ɗaliban da suka yi, ko ɗalibai ko wanda suka yi zamani na malamai da mai littafin. Abu dukkan kofi ɗin littafin a tattara a gane hakikanin abin da mai littafin ya rubuta, dan a zo a buga shi a zamanance kuma a yi bayanin hadisan da ke ciki. Wannan ya yi wa littattafai masu yawa irin wannan aikin, musamman littattafan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da littafan kuma waɗansu ba da littafan hadisi da littafan aqida da waɗansu daga cikin littafan fiqhul muqarrar. A gaskiya wani lokacin idan ka dauki irin wannan hakika sai ka ga littafi biyu ne a dai dan zai muqaddima wanda muqaddimar kanta sai ta zama littafi saboda ilimin da ya tsara a ciki kamar littafin al-ayatul bayyinat fi adami sama'il amwat inda al-hanafiyyati sadat na imam al-alusi to muqaddimar da Sheikh Nasir bin Albani ya masa ita kanta littafi ce mai zaman kanta mai dadin karantawa kuma galibi littafin Sheikh Nasir bin Albani za ka ga da zafi wajen uslubin sa to wannan ta sa hata masoyansa da dama sun yi ta rubuta mata takarda waɗansu su yi masa telefon waɗansu su sadu da shi a baki cewa ka sai zafi akan wanda ya saba maka ya kare kanka a cikin sabon bugun da aka yi wa sulhul ahadithu da'ifa yace zafin da nake ba da yangan nake yi ba ba kuma dan san rai nake ba mutanen da nake wa zafi mutum mun kawo sa masa harshe yace wannan abin da ya dace a masa kenan yace na biyu yace to idan ahlus sunna ra'ayin mazhaba ko ra'ayin sa kawai yasa zo yawa sunnar annabi tawili yace to sai in manta ta dangantaka ta da shi in tuna dangantaka ta da annabi annabi sai in manta girman sa da haka sai in yi masa zafi ba tare ma da rasan zafi ne ba da wannan bayani ta Nasir bin Albani kare kansa amma al hakika yana da abinda ake kira al-insaf al-insaf shine adalci abinda ake nufi da adalci ko tabbatar da gaskiya ga dukkan wanda yake mai ita ko da ya saba maka sai dai ba da rafalan su kuma ya kode musu wuta shi ma da yake so amma duk su yi zage-zagen su su yi ƙarya shi ba zai musu ƙarya ba duk abin da zai faɗa sai ya ɗauko a littafin su da bugo na nawa shafi na nawa juz'i na nawa yace ga abin da suka ce sannan kuma yace to kuma ga an sata game da abin da suka ce musamman manya-manyan abokanansa idan su Sheikh Al-Ghumari na kasar Morocco waɗansu malaman hadisi ne family ne guda wajen su uku duk kowanne ga wasu ta malaman hadisi ne a kuma sai kasance da sufaye ne saboda haka suka fi kalla sufanci a cikin hadisi suka mayar da ilimin hadisi ya zanto mai hidima ga sufanci kawai to wannan Albani ya sun yi dauki ba da dinki haka ya rayu su Muhammad bin Ali Sabuni mai littafin Sabatu Tafsir shi kuma ka san ba ash'ari ne na fitar hankali wanda ke tawilin ayatu sifat da kuma takalidanci ta fuskar fiqhu wannan ta sa rinka yin maganganu marasa daɗi ga Sheikh Nasir bin Albani amma shi Nasir bin Albani shi ma ya dan mai masa da martani cikin sahihul hadisi sahiha shi Sabuni ya kawo wani littafi ya kawo wani hadisi a cikin littafin sa sai ya tafi kafa zai bada rafaran sai yake unzuru lisan al-arab ibn Manzur al-Ifridi lisan al-arab annan fa kamar kamus ne na larabci kai kullu hadisin annabi wai zaka bada rafaran sai a duba lisan al-arab albani ce kai jahili a wakoi ce mana bukari ko muslim sai ce mana lisan al-arab to idan nan ne daga cikin maganganun da za a ce yana da kauci babban malami yake mata jahili yace to ba ruwansa tunda ya jahilci sunna inda duk ya rubuta littafin duniya in da ya jahilci sunnar baban Gasim ai jahili ne ya ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi faqih kuma yana da abin da ake kira jara'a ilmiya abin da ake nufi jara'a ilmiya ya yadda ko shi kadai ne ya fara fadin ra'ayi inda duk zamanin nan baya ba mai wannan ra'ayin amma ya san yana da wani magabaci cikin sahabbai ko tabi'ai to sai ya tabbatar da wannan gaskiya za a iya cewa shine mujaddidin ilimin hadisi a wannan karni wadanda duk aka samu to sun taimaka masa ne amma dai rubutu din a fito da hadisi a sarari a yi kira zuwa ga sunna a sarari aqida da hadisi a haɗe to Nasir bin Albani kam sai ka lalaba su Sheikh Ibn Baz Ubangiji ta'ala ya ba su tarin ilimi ta fannoni da dama ne wanda ba za ka iya keɓance wani ɓangare guda ba ka ce shine sashin su ko fagen su sun shiga wurare da dama, amma in aka koma tsantsar hadisi to su kansu suna sallama Sheikh Nasiruddin Albani. Tarasu Sheikh Ibn Baz wato ba karamin abin nan bane ba, galibi shi ko malamai suka ce wato tawadu'un sai sa ma ba a fa'idantuwa da ilimin sosai. Yanzu da sai kai fatawa kawai sai dai ce maka qala Allahu ta'ala kaza wa qala Rasulullahi kaza, yana tsantsainin ya faɗi magana ta karan kansa kai tsaye bayan kuma yana da ita. Kuma shine mutumin da zaka zauna da shi shekara biyar ka je na istishhadi da ayoyin Qur'ani, lokaci ɗaya mas'ala ya tara ayoyi 10-15 kawai sai ka ja karanta ko tari ba zai ba wajen jawo ta. Da shi koma kafu baya gani. Da shi makafu baya gani. Amma ko tari ba zai ba wajen jawo ta, yadda ya jawo ta haka za ka ji ta tafi. Kuma ya kamata na Francis game ya lokaci ka duba. To gaskiya daga cikin manya-manyan malamai na wannan karni da muke ciki, idan na ce wannan karni ina nufin karni na miladiyya, karni na 20 din nan, a gaskiya Sheikh Nasiruddin Albani yana ɗaya daga cikin malaman da suka yi fice a wannan karni, musamman a duniyar ilimin hadisi. In ka haɗa su da su Abdulrahman Al-Yamani Al-Muallimi da su Ahmad Shakir, to waɗannan ba kamar su gaskiya. Kuma Allah ya sa da suka zanto suna ɓangaren Ahlus Sunna wal Jama'a. Sai wani rahoton su wanda bijimi na ilimin hadisi amma sai fito a Annahu, shine Zahid Al-Kautsari a kasar India, ya mutu. To amma wato ya dasa barna a cikin ilimin hadisi sosai da sosai, yana da ilimin sosai wato cikin hikimar Allah, kamar da Ibn Taymiyyah ke faɗa cikin littafansa, idan Allah ya tashi rusa ƙarya baya rusa ta tana jaririya, sai ta girma ta kai wani matsayin da an sallama mata, sai Ubangiji ya rusa ta dan ya nuna ita sunanta ƙarya. Amma Allah baya rusa ta tana jaririya, sai ta kai wani matsayin da ba wanda ya ce za ka ce mata anti, sai gaskiya ta zo ta laka ce mata anti. A daidai lokacin Zahid Al-Kautsari kam ya fitini jama'a da dama, duniyar suna ta kasa baki ansa kan rubutun da yake yi. Bijimi ne ba na wasa ba cikin ilimin hadisi. Sai kawai Allah ya kunno da Abdulrahman Al-Muallimi Al-Yamani a kasar Yaman, dan shi yar Kautsari har idan ya fara zagi tun daga na baya-baya irin sai Ibn Hajar su wannan ne, har sai ya dangana da Abu Huraira. Shi inda ka kawo hadisi ba jiya bane ba, inda ka kawo hadisi da ya saba wa fatawar mazhabar Hanafiya, to sai ya zo ibantar da hadisin duk bala'i. Ko ta yaya sai ya zo ibantar da hadisi, in ya ki da ibantuwa ta ko ina sai ya masa tawili, yace wannan hadisi laysa ala zahiri. Amma in ba haka ba abu ne ne sauki ya rauna maka, zai a cikin hadisi a ce sunansa Muhammad ibn Ismail, misali Muhammad ibn Ismail din nan ya kasance akwai mutane guda biyu masu wannan suna, ɗaya daga cikin su da'ifi ne ba a karɓan hadisi sa, ɗaya daga cikin su. To ya zanto wannan hadisi ne ya rawaito shi kuma yana sanin da'ifantar da shi, to sai ya kafa maka hujja cewa wancan da'ifin ne ya rawaito ba wancan ba. Khatib al-Baghdadi cikin littafin sa Tarikh Baghdad sai kawo kisar Abu Hanifa, yayi magana akan tarihin rayuwarsa da kuma cewa bijimi na ilimin fiqh, yace amma a fannin hadisi Abu Hanifa da idi, wannan magana ta konawa Kautsari zai ce Abu Hanifa da idi. Ko ba da kama fa sai da ya kawo maganganun malamai da sanadi da suka yi magana akan Abu Hanifa, kasancewarsa dai wato ba yadda zurfi a bangaren ilimin hadisi. To sai Khatib al-Baghdadi ya gabata tun wajen karni na hudu ko na biyar kenan, na manta da tahdid. Amma Kautsari ya zo a wannan karni ne kasa-kasa da shi, yace Ta'anib al-Khatib, ya littafi mai suna Ta'anib al-Khatib, wato ko yin kakeji ko lakace hanci ga Khatib al-Baghdadi dangane da maganganun da yayi game da Abu Hanifa al-Nu'man. Sai Abdulrahman al-Yamani wato irin zaratan sojojin nan da ake tura su tsokano fada sauraron da nan tana nan
kai ka dauka cewa idan ka dunu burnani kamar su kenan kanka gane sai a tsariya wani burnani da dawo daga baya sai zo ya at-tankir bima fi ta'libil kawthari min al-abatil duk sanadin da ya kawo ya zaifanta shi sai ya ce to wannan wani da kace shine wani shine wani ka zaifanta hadisi da shi baki bane ba wannan marwayacin shine wani ya rayu a gari kaza dalibansa shine kaza malamansa sune kaza ga irin kaza ga auren da yake ko ma in ya gama har batun da ya aura ba sai ya faɗa ya dauki komai ne ta yin jilla jilla tun daga farkon littafin hadisi bayan ya gama da kiya ilimin hadisi ya gama da kiya ilimin fiqh sai zo ce kuma kai kawai ne ma baka da aqida sai a tanye wani mulhaq a karshe alqa'id ila tasahih alqa'id kana karanta ba ai bace wannan lissafi to wadannan idan ka hada da sufi na sai din albani zaka iya cewa ubangiji ta'ala yayi wa wannan karni wato albarka ta hanyar wannan fatawoyi ko a cikin kasar kasar da darussa na sheikh Nasiruddin Albani zaka hada kasar sama da 10,000 wani 10,000 wanda ya sauke zuwa kasar irin sa tarjib wa tarhib na imam al-munziri ga fatawoyi duk inda yake kawai wato ana daukar shi a matsayin wata jami'a ta zo mutane idan aka ce zai zo Madina zuwan da yayi na karshe a Madina shine shekara ta 1989 nan hiyar nan kenan zuwan da yayi na karshe a Madina wato annabi sun sa da shi malamin sun sa da shi ya aka kalle lokacin ganawa da malamin da suka yi tayi ya wadon lokaci da dama sun dade ba su rasu shi ba suna da tafewa akai ya ba su dama akai wannan zaman an yi kasar kasar akan sa ina jin malam Abdul Qadir yana da irin wannan kasar kasar din sannan kuma aka ware lokaci na zama da dalibai dan ku suku ba mu ga bayan zuwa aka zuwa shi ma da ban duk inda yake haka ne kawai yanzu aka yana nan da rai ya yi hijira daban-daban hijira ta farko kun gari daga Albania zuwa ga Sham zuwa ga Lebanon sannan ya sake hijira zuwa ga Sham karo na biyu sannan kuma ya zo Madina sannan ya sake koma Sham sannan da ya karfe ya sake hijira ta karshen zina Jordan ya zo girma ya zo mata kuma yana fama da wani ciwon kafa da yasa yana fama da shi kusan baya iya rubuce-rubucensa kamar da kuma yanzu kusan ma ya rufe saduwa da mutane in ba ɗalibansa ba na kurkusa saboda ya manyanta a kullum daban da ya fara siyo sama da shekara 20 yana so kafin ya mutu alal kalle ya kammala su ko da bayan mutuwarsa ne a buga su a takaice wannan shine Sheikh Nasiruddin Albani wallahi ban sani ba ko yana jin surati ban sani ba yanzu za mu shiga cikin littafin kai tsaye bayan wannan yar muqaddima wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam an buga shi bugawa ɗaya sama da 10 akwai bugawa da aka yi ta shari'a da yarjewar mai littafin akwai bugawa buge-buge da aka yi ba ta shari'a ba ba bisa ka'idar mai littafin ba sama da 17 ma bugawa da aka yi littafin dan haka da ka'ida za a ga idan an yi littafi a muqaddimar farko ta littafin kenan in ya kare za a sake bugawa sai mai littafin ya sake muqaddima ta biyu kila ko wani karin bayani da zai kara a cikin littafin dan ya bugo a sabuwar buga a ne ya ji cikin littafin to haka Nasiruddin Albani ya yi dan haka tun muqaddimomin littafin za mu keta su ne sai kai tsaye zuwa muqaddima ta farkon littafin kuma littafin da za mu yi amfani da shi shine bugunsa na karshen nan da aka yi na baya-bayan nan wanda wata mataba da ake kira maktabatul ma'arif a birnin Riyadh ta buga shi dan wannan bugawar ta karshe ita ce shi Sheikh Nasiruddin Albani ya dauka a matsayin bugawar da ta zanto nasa kaga dukkan bugun da aka yi littafin kafin ta saboda bugawar da aka yi ta farko da ta nawa da ta nawa da ta nawa an haifi shi sun zama a cikin littafin in muna karantawa kuna da bugun da za ku yi ta ganin bambanci cikin abin da nake karantawa da naku saboda abokin sa na da wato Zuhair Shawus wanda yake da matsabar al-maktabul islami ya haifi Sheikh Nasiruddin Albani a wannan rama wanda yayi bayanin sa a wannan muqaddimar ta wannan sabon bugun sai dai ba baya cikin tsarin mu mu karanta ta kawai zamu je kan muqaddimar ne da littafin ka sai wannan bugawa ta wannan sabon bugo kamar dai da littafin ke hannuna ita ce wanda aka buga a 1991 wato 1411 kuma bayan hijira ke da haka duk wanda yake ta kafin wannan ta kaza kaza wannan duk tashi mansuka ce sai dai biyu a hankali ya dan fa'idan ta kawai da haka yan wanda yake hannuna ne irin na wadin shafi na 35 kenan zaka budo inda yake muqaddimatul kitabi al-ula muqaddimatul kitabi al-ula alhamdulillahi alladhi farada as-salata ala ibadihi وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها وعلق النجاح والفلاح بالخشوع فيها وجعلها فرقانا بين الإيمان والكفر وناهية عن الفحشاء والمنكر يتي الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده يقول يتبتك وبنجدن دي وجب تسلى كم باينسا وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها يأمر تيسو تسير دي صلاة da kuma kyakkyawan bayar da ita da kyautata bayar da ita wa halakan najaha wal falaha ubangiji ya ratayar da kubuta da rabauta bil khushu'i fiha ta hanyar jin tsoro a cikin ta yace kad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ubangiji ya ratayar da kubuta ga wanda ya ji tsoro cikin sallah ga wanda ya wanzar da khushu'i cikin sallah وجعلها فرقانا بين الايمان والكفر كما وبنجي يا سيدنا ita sallah da ranto ita ce raba gaddama tsakanin imani da kafirci wana hiyatan anil fahsha'i wal munkar kuma san ya ta zanto mai hani daga aikata alfasha mai hani daga aikata munkari kamar da Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha tana hana munkari abinda ake nufi yin ta daidai na taimakawa mutum wajen rage dantan munkari amma ba ana nufin cewa in har kaga kana aikata alfasha kaga kana aikata munkari to sallarka ba ta yi ba ba haka ake nufi ba yin su daidai na taimakawa mutum ya rage alfasha ya rage munkari abin da yasa muka ce haka idan muka ce yin ta daidai na nuna sai ka ne santi dukkan alfasha ka ne santi dukkan munkari wannan zai wahala domin kai ba masu yi bane ba da haka Allah fada cikin hadisin kudusi yace ya ibadi innakum tukhtuuna bil layli wan nahar wa ana aghfir dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum kun gane ku was salatu was salamu ala nabiyyina muhammad tsira da aminci su tabbata ga shugaban mu annabi muhammad al mukhatab bi qawlihi wanda aka yi masa magana da fadin Allah ta'ala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas mun saukar maka da zikiri shine alqur'ani li tubayyana lin-nasi dan kai wa mutane bayani cikon ayar ma nuzila ilaihim kai musu bayanin abinda aka saukar musu wal'allahum yatafakkarun domin su zanto masu tuntuntuni cikin ni'imar Allah faqama sallallahu alaihi wa sallam bi hadhihi alwazifa da haka annabi sallallahu alaihi ya tsaya tsaye da wannan aiki da aka dora masa wannan nauyi lafazin alwazifa yana nufin aiki ko nauyi da aka dora wa mutum hakkal fiya matakar tsayuwa wa kana fi salatu min azmi ma bayyanahu lin-nas sallah ta kasance tana cikin mafi girman abin da annabi ya bayyana wa mutane domin bayanin sa mafi girma shine tauhidi bayanin da yake bi masa shine sallah shine mafi tana cikin mafi girman abin da ya bayyana ga mutane qaulan wa fi'lan a magance da kuma aikace a magance ya kwadaitar da yinta da yadda za a yi ta a aikace ya kwadaitar da yinta da yadda za a yi ta hatta innahu salla marratan ala al-minbar har wata rana annabi ya salla akan minbari yaqumu alayhi wa yarka zai tsaya akan minbari din ya kuma yi ruku'i akan minbari thumma qala lahum sannan yace da sahabbai innama sanatu hadha ku sani dai na aikata haka lita'tammu bi domin ku kwaikwaye ni walita'allamu salati domin ku sani irin sallata domin ku yi koyi da ni kuma kwaikwayi irin sallata walita'allamu fi'li mudari'i ne dakalahu lamu ta'lil asluhu litata'allamu saboda dukkan fi'li mudari'i wanda ya fara da ta guda biyu ya halatta shafe daya a bar daya a maimakon ka ce litata'allamu sai ka ce litata'allamu litatadhakkaru sai ka ce litatadhakkaru litatafakkaru sai ka ce litatafakkaru shine ibn malik ya ce wa ma bi ta'ayn ibtidi kad yuktasar fihi alata ka tabayyana al-ibar duk abin da yake farawa da ta biyu wani lokacin ya halatta a shafe dai a bar daya a takaice dai annabi ya salla kan minbari a tsaye yayi ruku'i idan ya tashi yin sujada sai ya sauko daga kan minbari da baya da bayi ya sujada in ya gama sujudu guda biyu zai sake mikewa ya mike tsaye sai ya tashi kuma ya hau kan minbari da haka har ya kammala sallah hikimar yin ta akan minbari idan na nesa da shi sa hango ne a cikin masallaci yace ku sani nayi haka dan ku koyi dan ku koyi ne ku koyi irin sallata
kaga ya koyar da sallah a mai a aikace. Wannan yana cikin jumla na bayanin da Allah ya ce wa arsalna ilayka bishra litubayyana lin-nas. Ake sallah ta zo a jumulce, sai bayanin ya zo ta fuskar annabi a yaya a aikace da magance. Da haka annabi ya bayyana Qur'ani gaba dayansa, wani lokacin a magance, wani lokacin a aikace, wani lokacin duka biyun. Ba wata aya ta Qur'ani face annabi ya aikace. Wa aujaba alaina al-iktida'a bi. Mati annabi ya wajabta mata koyi da shi karan kansa a cikin sallah. Faqala yace sallu ni usalli sallah yadda kuka ga nayi. Wannan hadisi Bukhari wa bashara man sallama ta salati annal mu'min da Allah ya annabi ya al-bukhir da wanda ya sallati sallah kamar irin tasa cewa anna lahu inda Allah ahadan, lalle yana da wani alkawali na musamman a wajen Allah. An yudkhilahu aljanna, zai shiga da shi aljanna. Ai rabu ne ba kari ba, matakar ta yi sallah irin ta annabi a sallan gawa ne, wata kiyamul layl ne, matakar ka yi kokarin koyi da annabi a cikin dukkan abin da sunan shi sallah. Sanin da Allah shine suka ga ai wannan sai ya ce ta gaba da kuma kan wannan littafi mu ga ya annabin ya sallar dan mi kokarin tabbatawa. Fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yace khamsu salawatin iftaradahunna Allahu azza wa jalla, akwai salloli guda biyar da ubangiji ta'ala ya wajabta su. Man ahsana wudu'ahunna, wanda duk ya kyautata alwalan su. Wa sallahunna liwaqtihinna, ya sallate su a lokacin su. Wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna, ya cika ruku'insu da sujudansu. Wa khushu'ahunna, da khushu'insu. Khushu'i wadansu suna fassara shi da tsoro, wadansu suna fassara shi da kaskantar da kai. To dai da kaskantar da kai da tsoro din suna da alaka da juna, dan kana kaskantar da kai ne ga abin da kake jin tsoro, ga abin da kake ganin girman sa. Duk wanda ya tsayar da sallah duka ga wannan tsari, yadda ruku'in yake, yadda sujudin yake, yadda khushu'in yake, duk bayanin zai zo nan gaba a littafin. Wanda dai wannan kana lahu ala Allah ahad, an yaghfira lahu, yana da alkawali na musamman a wurin Allah ya gafarta masa, cewa zai gafarta mashi. Wa man lam yafal, wanda ko bai yi hakan ba, yayi sallah ba ruku'i tukakke, ba sujuda tukakke, Allahu akbar, Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahu akbar, fa laysa lahu ala Allah ahad, to wannan bai da wani alkawali a wurin Allah, cewa zai masa gafara. In sha ghafara lahu, in Allah ya ga dama sai ya gafarta mashi, tunda dai sallah wato dai ba ta cikin tauhidi, ita ba ta cikin tauhidi bayan kalmar shahada take. In kalmar shahada ta tabbata musulunci ya samu. Wa in sha'a azabahu, in ko ya ga dama ya masa azaba saboda ya wulakanta sallah, amma dai karshe mako masa shine aljanna in ya mutu da tauhidi. Mun gane ko? Kuma hadisi ne ingantacce, a bayanin sa zai zo ina jin nan gaba. Hadisi ne sahihi. Dama zan inganta shi, wato malamin da dama kai zan inganta shi. Albani ya yi takarifin da cikin sahihi Abu Dawud, saboda shahida cikin hadisin da yake wanda ya tsayar da sallah yadda ake bukata yana da alkawali Allah zai masa gafara. Wanda ko bai yaka ba, ba ya da wani alkawali. Yanzu ya rage laifi, dan Allah ya ga dama ya masa azaba gobe kiyama saboda wulakantar da sallah. In ya ga dama ba, ya gafarta mu. To tunda zai gafarta mu, ai ka ga barin sallah baya bai zama kafirci muke, domin da ya kai kafirci ya kai shirka kenan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika. Wannan dinga daga cikin madogarar sai Imam Malik kan cewa tarikul salati baya kafirta sai in yayi jayayyar wajibin ta ne, to ya kafirta. Amma barin ta kawai bai zama kafiri ba, duk da cewa sun ce in bai yi ba har lokacin sallah ya fita ana cewa ta kai yi to ai ya kace ki. Amma in kace ta haddi ne za a yi masa sallah kai kuma kawartan musulmai, kawai Allah na sati ne horo ne dan kar wani nan gaba yake yin sallah. Ba kamar su mazhabin Imam Ahmad da suke ganin cewa tarikul salati suna ganin kafiri ne. Kun gane ku? To dai wannan hadisin hujja ne kan cewa ta rukun salati ba kafiri bane. Wannan ya zama atafi ne akan mai, akan wassalatu wassalamu dai gaba ɗaya. Kuma tsira da aminci ya kada tabbata bisa ga alayensa. Wata hadisi da sahabbansa al-atqiya, jam'i ne na taqi, al-barara, al-atqiya masu tsoron Allah, masu kiyaye dokokinsa, albarara masu ta'a da Allah kenan.
allazina nakalu ilaina ibadatahu sallallahu alaihi wasallam, wanda iyalan gidansa da sahabbansa su suka ciro mana yadda annabi ya salla, yadda ya dukkan ibadarsa. In ba dai iyalan gidansa ba da sahabbansa ba, inda za a yi musan menene ba ibada? Daga nan zaka gane jahili da fata wanda yake zargin zurriyar gidan annabi din, ko wanda yake zargin sahabban annabi din asalin ya rika ajin da gidan. Dan sai na zai koyi sallah, sai na zai Qur'anin da yake takama wa ya kawo masa shi, ta hanyar sahabbai zo mata sun suka haddace, sun suka tsara har ya zo mata. To yadda suka haddace Qur'anin, sun suka haddace hadisi, ba ka cewa na yarda da wannan kuma wannan kuma yar bana so. Allazina nakalu ilaina ibadatahu sallallahu alaihi wa sallam, wanda suka tsoro mana ibadar annabi kira da mutum tabbata gare shi, wa salatuhu da sallarsa, wa aqwaluhu wa af'aluhu da maganganunsa da ayyukansa, wa ja'aluha wahdaha lahum madhhaban wa qudwa, suka mayar da ayyukan annabi kadai ya zanto shine madhhabin su, shine abin koyi. Haka ta bai shi gaba da ba wanda yake da sanan haka madhhabin su shine ne qala Allahu qala rasulullahi, magana ta kare kawai. Yanzu kenan ya zama wajibi ni da kai mu maza ba? In kace ya zama wajibi, sai mu ce akwai wajibi wanda aka wajabtawa ƴan ƙarshe, ba a wajabtawa ƴan farko ba? Annabi duk ba ɗaya bane ba? Abinda aka ce musu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, sai suka fahimci ba maza bai ce abinda annabi ya ce. Mu ma abinda aka ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, sai muka kasa fahimta. Shine bambancin mu da su. Amma duk saƙon ɗaya ne. Wa alaman haza hazuwahum, ila da amince su tabbata irin nasu, haza hazuwahum ya bi tsari irin nasu, wa salaka sabilahum ya bi tafarkin su, ila yau da su yin domin bayan da za a yi ka zama kiriyayye a yau, sai an kawo duniyar mutanen farko na da sahabbai da tabi'ai. Abinda duk kai bai samo asali a rayuwar sahabbai da tabi'ai ba, to wannan abin ya zama bata. Da nassin Qur'ani, wa man yutakika ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin yuwallihi wa nusuka wa ta'ati ila annabi, kuma yazo ya bada shi da ba na mummune ba. Bi ya ayyuhal ladina yanzu da sai su kace banda su, ai inda za a ce akwai wani karni sai su ne kadai ya ayyuhal ladina amanu, banda su sauran karnin ba su zama ba. To tsakanin karni na farko da na biyu da na kaza da mu karni na 14 ko 15 a yau, su wane ne karnin da zai dace da ya ayyuhal ladina amanu? Kuda bai dan su ne aya ta sauka suna nan, su ne suka sauka da aya ta sauka dukiyoyi, ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, su ne suka fara Allah ya annabana nan, ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wala tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun, su ne za ta jaki aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum, su ne suka fita badar za ta fara yaki Allah ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun, su suka tafi kiraji aka ce ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yakafuhu bi ghayr faman yatana ba'da dhalika falahu adhabun alim, su ne suka yi kisan kai da juna aka ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum al-qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha, mu albarkatun su ne muka samu kafin kowa a ce masa ayyuhal ladina amanu su ne, to kace ba ruwansu da kai, to kace ba ruwanka da su, ai kai kalmar shawara ki, in ba ku abin da ya fi shawara ki ka zama shi. Wa ba'du fa inni lamman tahaytu min qira'ati kitabi salati min at-targhib wa at-tarhib lil hafiz al-munziri rahimahullah, Albani yace bayan haka ni yayin da na kammala karanta littafin sallah, a cikin littafin at-targhib wa at-tarhib babin da yake magana kan sallah, wannan littafi na Hafiz al-Munziri, yayin da na kammala karatunsa, wa tadrisihi ala ba'd ikhwanina, na kammala karantar da shi a bisa ga wani sashi ƴan uwanmu as-salafiyyina masu bin wato abin tsarin magabata, idan an ce salaf magabata, as-salafu salih magabata na gari, idan an ce salafi mai bin tafarkin magabata, wanda bai yadda tafarkin ƴan karshe ba, dan karshe a nan bid'a ta zo, amma a farko a nan sunna take, sune aka ce alaikum bi sunnati, kuma sune dai da lokacin da bid'a bata zo ba aka ce fa innahu man ya'ish minkum fa sayara. A lokacin mamaki take wani sabani za ta mutu yanzu ne da kaucewa sunna, amma annabi tunda an sanar da shi za a yi sabani yake fa innahu man ya'ish minkum fa sayara, wanda duk Allah ya ba rayuwa mai tsawo zai ga sabani mai yawa. Da haka sai ba su maganin sabani shi ne mai fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidina wa iyyakum muhdathatil umuri fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Sai aka ba su magani tun kafin abin ya faru. Ka ganin gurin ba albani ba za ka taba jin ya ce dalibi na wani ba, almajiri na wani, kawai sai yake wa tadrisu ya ala ba'd ikhwanina, wadansu yan uwa, wadansu yan uwanmu. Daga cikin dalibansa akwai wani Ali Hassan Abdulhamid, saurayi ne albani ya haife shi amma bai jika da shi ba. Na gan shi a Madina mun sadu wata rana, saurayi ne shekaru 31 kadan, yana nan da littattafai sama da 10. Ya kwamfada a wurin Sheikh Nasiruddin Albani, matashi yana cikin gajiyarsa, amma za ka ga albani yana cewa wata rana da waye ya masa radi ya ce to yanzu mu mun riga mun manyanta, ba ni ma da lokacin da zan ce in ba irin wannan ansa, sai dai mu haɗa shi da irin abokananmu su Ali Hassan. Allah ya haife shi. Ya haife shi ma bai jika da shi ba, Allah a kalli ka ce ya haife shi amma jika da shi ma ba mamaki. Tola mun tigar sai dai ina lura da uku. Yace yayin da na kammala karantar da wannan littafi a bisa ga ƴan uwanmu as-salafiyina wa zalika munzu arba'ina, ta bayyana lana da mai amalin salatu min al-man ya fi ya ce na matsayi min al-manzilati na matsayi wal makana, da dai matsayi da al-manzila da al-makana fil islam cikin musulunci, wa maliman aqamaha wa ahsana ada'aha min al-ajri, sannan ya bayyana gare mu irin abin da yake tabbata ga wanda ya tsayar da sallah, wa ahsana ada'aha ya kyautata sauke nauyin bayar da ita, min al-ajri irin abin da zai tabbata gare shi na lada, wal fadli da falala, wal ikrami da karamci, wa anna zalika yahtalifu ziyaratan wa naqsan binisbati qurbiha aw bu'diha min salati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wannan falalan da karamci da zai tabbata ga wanda ya tsayar da sallah yahtalifu, yana shan bamban ziyadatan wa nuqsan, ko dai falala da karamcin su karu ko kuma su ragu, me zai haifar da raguwar ko karuwa, binisbati qurbiha dangane da kusancin ita sallah din, aw bu'diha ko ne santarta, min salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da sallar annabi, in sallah ta fi kusa da sallar annabi falalarta da ladanta sai ya karu, in ta yi nesa da sallar annabi sai falalan da ladan ya ragu, har a da yana raguwa sallar tana kara nisa tana kara nisa da sallar annabi sai a zo ba lada, tana kara kusanta tana kara kusanta har a samu cikakken lada. Kama ashara ila zalika bi qawlihi, kamar yadda annabin yayi ishara ga hakan a cikin maganarsa, da yace innal abda la yusalli salata, yaso da dama bawa zai iya sallatan sallah, ma yuktabu lahu minha illa ushruha, ba abinda za a rubuta masa sai ushirinta, kashi 1-10, kai kai cikakke sallah sai a baka lada kashi 1-10, tusuha ko kashi 1-9, a kasa ta 9 a bada 1, sumuha ko kashi 1-8, subuha 7 cikin kashi 1 cikin 7, sudusuha 1-6, khumsuha 1-5, rubuha 1-4, sunusuha 1-3, nisfuha ko rabin lada, wannan gurgudan kusantar ta ko ne santar ta gurgudan yadda wannan ladan zai bambanta. Kaga wani zai iya zuwa kina a bashi lada bisa 10 cikakken lada 10, wani zuwa bashi 1-10, wani 1-9, wani kaza har a rabu haka, wani a bashi rabi, wannan gurgudan yadda mutum ya sallar kamar yadda annabi yake ko kuma yana santi ta gurgudan yadda za a fara bambancin sakamako. Wannan hadisi yana nan, hadisi ne ingantacce, rawahu Ibn Mubarak bin Zuhud, Abdullah ibn Mubarak ya rawaito ta cikin littafin Zuhud wa Abu Dawud, wannan sai bi sanadin jayyid. An gane ko? Wa lidhalika fa inni nabbahatu al-ikhwana ila annahu la yumkinuna ada'uha haqq al-ada. Albani yace dan haka na fadakar da ƴan uwa cewa baya yiwuwa mu iya bayar da sallah hakikanin bayar da ita a tsarin da ya kamata, aw qariban minhu ko kusa da hakikanin bayar da ita din, illa idza alimna sifata salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mufassalatan, sai fa in mun san sallar annabi billahi yayi ta wa ma fiha min wajibatin, mun gane abin da ke cikin sallar annabi na wajibai, wa adab da ladibbai, wa hay'at da kamannin sallar, wa adiyatin wa azkar da addu'o'i da zikirai, thumma harisna ala tatbiqi zalika, sannan ya zanto harasna mun kwadaitu ala tatbiqi zalika bisa ga aiwatar da hakan, amaliyan a aikace, mu san abin a ilmance ma'aikata abin a aikace fa hina idan narju an takuna salatuna tanhana anil fahsha'i wal munkar. A irin wannan lokacin ne za mu yi tsammani mu yi fatan sallan mu ta hana mu al fahsha'i ta hana mu munkari, wa an yuktaba lana ma warada fiha min as-sawab wal ajr. A lokacin za mu yi fatan a rubuta mana ma warada fiha, irin duk abin da ya gangaro fiha cikin lamarin sallah din, min al-ajri na lada, min as-sawab na sakamako, wal ajri da lada. Wannan ma kana ma'rifatu zalika ala tafsil, yayin da ya kasance gane hakan a lallabe fillafillah, ya ta'azzaru ala aktarin nas, abu ne da zai yi wahala bisa ga mafiya yawan mutane, hatta ala kasirin min ulama, har ma da yawa daga cikin malamai ma ba za su iya baka sallar annabi fillafillah ba, dan za ka dauko maka ne daga cikin fiqihin malikiya ko na shafi'iyya ko na hanbaliya ko na hanafiya. To a nan gurin ko sa iya samun wani abin da aka gina bisa ga hadisi da inji, kaga ba annabi yayi ba, sa iya samun abin da aka gina a hadisi mawdu'i, sa iya samun abin da kiyasi ne ko ijtihadi, a nan gurin ya zama wani annabi kenan. To yin sallar annabi fillafillah abin da zai yawa zai wahala akan mafiya yawan mutane, har ma da yawa daga cikin malamai. Yayin da abin ya zama haka, saboda me ya zama hakan, li takayyudihim bi madhhabin muayyan, saboda sun kayyade kansu, sun dabaibaye kansu da wani madhhabi daya. وقد علم كل مستقل بخدمه السنه المطهره, dukkan wanda yake shagalta yake shagaltu da yawa sunnar annabi jama'a, jam'an wa tafaqquhan, wajen tara ta da fahimtar abin da ke cikin ta, ya san cewa annabi kulli mazhabin min al-mazahib sunanan, kowane mazhabi cikin mazhabobin nan sai ka samu akwai wadansu sunnoni, la tujad fil mazahib al-ukhra, wanda babu a sauran wani mazhabin, wa fiha jami'iha, kuma in ka tattara mazhabobin gaba daya zaka samu a cikin su akwai ma la yasihu nisbatuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, irin abinda bai inganta ba a jingina annabi shi, min al-aqwali na maganganu, wal af'ali da ayyuka, wa aktharu ma yujadu zalika fi kutubil mutaakhirin, kuma yasa dama akan samu hakan a littafin mawallafa na karshe, dan sun ce mawallafan karshe kusan tun daga karni na biyar ko na shida zuwa abin da yazo har yanzu, da ana kiransu mutaakhiruna, wa kathiran ma narahum yajdimuna bi azmi zalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaso da dama sai maka kawai sun yanke magana sun jingina ta kawai sai annabi ya ce, kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kala sayyidina rasulullahi, kuma hadisi ne zai yi, walizalika wada ulama al-hadisi jazakumullahu khairan ala ba'd mashtahara minha kutub at-taqrijat, to dan haka malaman hadisi Allah ya baka musu alkhairi sai suka zabe irin wannan littafin na fiqh, sai suka yi musu kutub at-taqrijat, abinda ake nufi da taqrij shine idan malamin fiqh ya zo ya ce ga hukunci kaza, annabi ya ce kaza, ba tare da ya faɗi hadisin Bukhari ya rawaito shi ko kaza rawaito shi ba, sai malamin hadisi zai ce to wannan hadisin da ya faɗa yana cikin Bukhari babi na kaza, Muslim babi na kaza, Tirmidhi Abu Dawud babi na kaza, ko cikin Musnad ko cikin Mujam ko cikin kaza, kuma hadisi ne sahihi ko hadisi ne dhaif. To sai duk suka yi wa waɗansu daga cikin littafin fiqh hidima a irin wannan tsari, kun gane ai. To wannan suna jigina mai kutubu takharija, wannan za su sa kanka yawai idan ka dauki ihya ulumuddin na Imam al-Ghazali, ka dauki takharij din da aka yi masa wanda muka kammala maganar sa kazo na Zainuddin al-Iraqi, za ka fahimta ka shi kawai Ghazali sai da tafi ka ya zo hadisi ke kala Rasulullahi, kuma sai ka samu hadisi ne mawdu'i kariya ka wa annabi, amma ya ce kawai annabi ya ce ya kyale ka cikin dimawa allati tubayyinu hala kulli hadithin, su kutubu takharijat to ne suke bayyana halin kowane hadisi, mimma warada fiha min sihhatin aw da'fin aw wada'in, ne dukkan abin da yazo cikin su a ciki na hadisi ingantacce ko da'ifi ko kuma mawdu'i, ka kitabul inayah bi ma'rifati ahadith al hidayah, akwai littafi da wannan sunan al inayah bi ma'rifati ahadith al hidayah, wa turuq wal wasa'il fi takhrij ahadith khulasati dalail, akwai littafi da wannan sunan, dukkanin su kilahu mali Sheikh Abdul Qadir ibn Muhammad al Qurashi al Hanafi, wannan suna cikin kutubu takharijat, wa nasbu ar-raya li ahadith al-hidayah kamar littafin nasbu ar-raya li ahadith al-hidayah lil hafiz az-zaini na imam al-hafiz az-zaini, wannan ma dan hanafiya ne, wa mukhtasaruhu da ikhtisarin sa da aka yi nawa lil hafiz ibn hajar al-asqalani, wa talqis al-hadith fi takhrij ahadith ar-rafi'i al-kabir, wannan kuma nawa ne ne lahu na ibn hajar aidan kuma dai, wa ghairi hada wannan su mimma yadullu kalamu bi iradiha, daga cikin irin littafan da in muka ga zamu kawo sai magana kai tsawo wajen koro maka shi, yanzu irin wannan hadisan wannan littafan sai ka samu malami ya cika duniya da wa'azi da fadakarwa ba ko dai a cikin ɗakin sa na irin wannan, to da wai za ka tace hadisin da zaka faɗa, dan ku sai in an ce hadisi ko da yiki ga wanda suka riga mu ga littafan da suka bi wannan littafan fikihun suka yi musu hidima sahihi da sahihi da'ifi da da'ifi, kuma su faɗi hujja irin su ake karantawa sai a zo a ce da'ifi ne, ba wai kawai mutum ne zai sha ruwa ya koce ya sha ruwan sanyi
ko idan zo kwaro da zo ce hadisi kaza zai yi har kawai da maulan ka ba haka ake ba wannan littattafan ake biya hana ido bacci kuma suna nan ga tsaya اقول لما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على اكثر الناس تند هكذا زي وعلى دوافي ايو متاني علفت لهم هذا الكتاب سين ولفا مسوانا للتاتي سنن سلا دلا دلا زي وعلا قدوك متاني تند كويدا كتنا تفكهم مالكية قولتا في ايه قولوا فكهم دبا واندا دا ما ذا اقا فندا كينا قل حديثي بايجي كوكا اجتهادي واندا با ما حديثي قاكم حديثي يا انت دكيشي رابين ناكتا بدر تو كاكا اتي كتاتو دكن كذي مكا وعلا to tunda haka ne sai na wallafa wannan littafi li ya ta'allamu kayfiyata salatin nabi dan mutane su kwaikwayi irin tsarin yadda annabi ya salla fa ya ta dubi hadihi sisri da siriyarsa radiyan min al-maula subhanahu wa ta'ala ma wa'adana bihi ala lisan nabihi sallallahu alaihi wasallam ina mai fatan in dace a wurin Allah irin abinda Allah zai yi mana alƙawari ta harshen annabi da yake mai da yake man da ilahudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu wanda da yake rayu mutane zuwa ga siriya abinda zai kasance da rashin lada shine kwatan kwatin ladan dakin wadanda suka bi shi la yankusu zalika min ujurihim shay'a hakan kuma ba zai sa a rage musu ladan su ba a ba su nasu shi kuma a ba shi adadin nasu da aka ba su al-hadith wannan hadisi rawahu muslim wa ghayruhu to wannan shine karshen wannan kiyar mukaddima ko da yake bai je kasanta ba zai zo sababu ta alifil kitab me yasa ya wannan falsafa zai magana kai amma sai mu tsaya anan idan to shine gaban dan badin mu sai mako na gaban Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi abu zai bi shi tun kafin shi ne manya kai gojin ka kasa ko kuma liman ko kuma mamu zai tsaya ne sai tak har sai ya tabbatar liman yayi sujada sanan yayi abinda da annabi ya faɗa cikin hadisi inna ma ja'a al-imam li yutamma bi fa idza raka'a falqahu fa idza sabara falqahu ila akhiri ma mu so ake zanto bin liman yake sai liman ya aiwatar da kowanne rukuni kafin kai ka aiwatar da shi ba a yadda ba ku yi tare ba a yadda ba ka riga shi sai yayi sai kai da kai dan liman har ya kasance ya kai ga kasa zuwa ga sujada sannan ne kai zaka ji shi saboda idan ya kasance kana bin shi kafin ya kai kasa kuma ya zanto cewa da sauri mai yawa har zaka riga shi ko kuma ku yi tare wanda ka sabawa asalin mutaba'a wanda kai an saka ne dan ka zanto mai yin ihtimam da liman saboda haka babban abin da ake bukata sai liman yayi sujada sannan ma mu zai idan liman ya riga tafiya irin ya je dab da kasa ta yadda koda ka tafi komin saurin ka ne ba za ka riga ta kai goshi ba wannan babu laifi matukar shi ya riga ka kai goshi wannan kawai shine abin da za a lura shi sannan yake cewa dangane da fadin amin shi ma mamu zai faɗe ta a liman zai faɗa kamar yadda mamu zai faɗa da liman da mamu kowa zai ce amin haka hadisi ya nuna cikin Bukhari liman zai ce amin shine hadisin inna ma ja'a al-imamu li yutamma bihi akwai wata riwaya da take nuna cewa إذا قال الإمام ولا الضالين وقال آمين فقولوا آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه إذا لمن يجي كرشان ولا الضالين يتي آمين تقوم فتي آمين دو واند آمين دنسة تداتي دفتر ملائكو زا أغافة تامسا أبين دي قبات نزل بانسا داك الإمام وانا فتن آمين كما أنا سنسيا فتا سنما موسو فتا وجم وانا فاري فتا دين أبين دا كي سو يلغا مامو فرت كلمة آدين ko da bai kada sabon mamu kuma na iya faruwa amin din sa daga baya amma ba ya dau mamu ya riga liman fadan amin wannan kuma cikin tambayoyin da ba su da alaka da darasi za mu ansa kawai mai takarda ɗaya ne yake cewa waɗansu suna cewa saje baya cikin gemu don haka mutum zai yi haske saje waɗansu kuma suna cewa saje yana ciki to menene gaskiyar al'amari sannan ana magana game da aske gemu ko rage shi ko rashin askewa Allah kalli dai saje yana cikin gemu don haka baya halatta ka aske saje kamar yadda baya halatta ka aske gemu sai in akwai wata larura da take tilasta haka ne kuma larura ko da wani lokaci kamar yadda malamai suke cewa ad-darurat tujibul ma'zurat da kuma suna da ka'ida da suke cewa ad-darurat tukaddaru bi qadriha ita kullun larura ana kimanta ta ne gurgurdan girmanta kar a fada da abin da ba larura ba ya zanto larura kamar yadda wadansu suke wasa da sunna idan mutum kawai yana da gemu sai ga aski a ce menene sai a ce ai wata sunna ce ta ke wata wato zai auri yarinya kenan ta ce ba ta san mai gemu sai shi kenan wata sunna ce ta ke wata wanda yake ne ma take wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya gadar da irin wannan fahimta. Tsammanin mu idan an ce sunna ana nufin abin da ba wajibi ba. Wannan a yaran malaman fiqh ne ko usuli fiqh idan sun ce sunna suna nufin abin da ba wajibi ba. Amma a yaran malaman hadisi, a yaran malaman tauhidi idan sun ce sunna suna nufin addinin gaba ɗayansa. Wajibabbun abubuwa ma suna kiransu da suna sunna. Tauhidi kansa zama shi sunna a wurin su. Suka ce da annabi ya ce alaikum bi sunnati, yana nufin ku bi mustahabban abubuwa da na kawo wanda ba wajibi ba. Haka yake dai. Wa sunnatul khulafa'ir rashidin asdu 'alayha inna wajib. Ai ka san addini ne gaba daya. Shi yasa Abdullah ibn Ibab Ahmad ya tace littafin tauhidi na aqida sai ya sa masa suna as-sunna kawai ya su. Saboda su a yaran mutanen da in sun ce as-sunna tauhidi ka to kan kawai shi ne sunna. In sun ce ma abucin sunna to mai bin tauhidi kenan. To amma mu yau sai mu ce idan an ce abu sunnar annabi ne sai mu dauka cewa ba na mustahabi ne yansa ba wajibi ba. Wannan a yaran fuka haule. A ka'ida tsayin da girman wajibi ne. Wajibi ne. Mai girman gaske saboda haka in baka yi ba kawai ka saba ma annabi. Kuma duk wanda yake wajibi dama ai wajibi ne nan da tarifansa. Abinda duk idan ka bar shi akwai hukuma a kai. To da haka dai saje na cikin yema. Amma magana ragewa. Akwai malaman da suke ganin baya halatta mutum ya rage gemunsa, sai dai ba ta kwatanta mai ragewa da mai askewa gaba daya ba za su haɗu ba. Amma duk da haka shi baya halatta ya rage saboda annabi bai taɓa ragewa ba. Akwai wanda suka halatta ragewa suka ce ya halatta a rage sun dogara da asar ayyukan sahabbai sama da mutum bakwai ko takwas, wanda Albani ya tattara ruwayoyinsu gaba daya a cikin silsilatul ahadithu dha'ifa. Bayan ya ruje hadisin kaza kuma sai ya kawo shi, amma ga hadisan da suke nuna ana iya ragewa ya ruwaya ruwayoyi daban-daban asar ka nake so in ce daga wajen sahabbai har guda bakwai ko makamancin haka. Daga cikinsu akwai Ibn Umar, akwai Abu Huraira, akwai Abdullah ibn Abbas da sauransu, wanda suke nuna idan mutum gemunsa yana da tsawon da har ya wuce tafi guda to abinda ya karu akan tafi ya halatta ka rage. Wannan shine abinda wannan asar na sahabbai suka nuna. A cikin tambayarsa kuma yake cewa menene matsayin ɗan tabligh waɗansu mutanen da suke fitowa daga Pakistan din nan. Ni dai ban san matsayinsu ba, ko yana so ya masa bayani fa matsayinsu. Tabligh ƙungiya ce ta addini wadda ta kafo a wannan ƙarni, wanda ya kafa ta ɗan ƙasar Indiya ne kuma ga wataccen sufi ne. Galibin abin da ke cikin tabligh sufanci. Wata rana in hali ya yi a cikin kungiyoyin wannan zamanin idan an tsara lantarki kamar wannan faɗi sunan wanda ya kafa ta da shekarar da ya kafa ta da littafin da ya yi da bayan da samfari daga cikin maganganunsa ba wai da gaba ne a kawo shi. Tuni an yi magana akan tabligh, an yi rubuce-rubuce akan ta, an gama. Mu ne na ilimi baya motsi. Ilimi baya motsi, amma inda ake ilimi ke motsi tuni an yi rubuce-rubuce akan ta tabligh. Sai ikhwanul muslimun su wani ne duk kowanne an faɗi aibinsa ko daidai ɗinsa inda ya dace da wanda suke kan tsarin suna, da wanda suke kan tsarin bid'a, da wanda suka takuɗa. A hada a tattakuɗa in an kafa dole musulunci a rarrabe daga baya su kowane an hada su da yin rubuce-rubuce akan su an gama tun tuni. Saboda haka tabligh da asalinta in bid'a ne suka kafa ta, amma kasancewar kungiya ce da ta yaɗu da yawa ko musamman a Turai. Galibin musulman da ke musulunta yawa Ingila hannun yan tabligh da ke musulunta. Kasancewar ta yaɗu ta yi faɗi to wannan ta sa ana samun waɗanda su ba sufayen bane ba amma suna cikin kungiyar. Amma dai tsarin da'awar da kungiyar take tafiya akai ba tsari ne wanda aka gina shi akan ruhin sunnar annabi ba. Cikin karantawar su ba kira zuwa ga tauhidi ko alama kai dan tabligh ko sai tsabar mustahabi da nabi shine abinda dan tabligh ke kira. Kuma dan tabligh za ka kaje jiyar ne ma ana ta nabila har magarba sabawa annabi kan rake ba abin da ya musu kai. Kuma dan tabligh ne zai ce zai kuruji daga Pakistan ya taso ya zo nan gurin kawai dan ya zo masallacin garin kai ya nafila. Ya kashe kudin jirgi, ya kashe kudin abinci, ya sa iyalansa cikin kewa, ya bar aikin sa, ya bar sana'arsa dan ya zo nan ya nafila. Ita sallan nafila a gidanka ta fila dama sama da kaje masallaci. Farilla ce take da fifikon lada a cikin masallaci sama da kaje wato. To ita nafila ko annabi ya ce ko san abu na sallolin ku a cikin dakunan ku. Wala ta tafazuwa kuburan da haka ta fi lada a gida. To dan tabligh sai ya baro can kawai dan ya zo nan ya nafila a kan. Haka akwai shi da ya ciki da jahilci. kuma zai zo ce maka kuruji za a fita kuruji daga ana rubuta suna mutane a masallaci za a kuruji mutanen mu da farko sun dauka kudi za a bayar ko za a yi komisin ticket ya ce ai kurujin ke za ka dauki nauyin kanka daga nan mu tafi ibada mu je mu samu wani masallaci a bayan gari mai tunafulfuli muna zikiri a'a to idan kana masallacin gurku ba zai ba kaga akwai shiri da ni saboda galibin su gaskiya ba kan tsarin ahlus sunna wal jama'a suke ba kuma galibin yan tabligh za ka samu 80 cikin 100 in ma kai 90 cikin 100 jahilai ne jahilai ne fitik amma mu mutanen mu koya mu ga mutun jarfata yana mana kurjini kuma koya mu ga balare da wani lokacin yana mana kurjini a cikin laraba annan akwai jahilai fitik wallahi jahilan larabawa idan aka fada ma jahilcin su sun kunna a cikin gasar Saudiya ba a yau ba a gobe ba lokacin muna makaranta jami'a tana daukan dalibai wani lokacin harakin da dalibai a je yawo da su yawon bude ido waɗansu ƙauyuka ko waɗansu garuruka za ka ga wani ƙauye to wani malami ya tashi a masallaci yana wa'azi akan sallah ma yake da tsarki da alwala da sauransu da yake magana har yanzu kan magana akan jaraba wani dattijo dan shekara 60 yace ai yanzu dan mutum ya kasance iyalinsa ba sai ya wanka sai ke doka sai nan gurin ne ya wanka amma halaliyar ka menene ne wanka ci daga Balarabe ne kuma a kasar Saudiya sallallahu kamar ne wanka wani kuma ya tashi kuma ya ƙara kwabawa yace ai kira ganin ma ba sai an yanka ba kowanne daidai inda ne mun tsaba ba nan ka wanke ba sai ka wanke da jikin ruwa na kasar ruwa inda da tiye kai ko na yake wanke to wannan da kai mamaki sai kaje kana jin suna da wasu suna ta shirye cikin tawazi ana karanta wannan labai kuma mutanen mu na bidin nan ana da kaza kaza saboda haka ko ina koyi da ilai jama'a yan tabligh 90 daga cikin 100 sun da ilai ne ba san koyo bana addini amma suna da kishin addini suna da yawa shi a wajen su ko musamman akwai tasiri shi bature ka san irin wannan na masa tasiri wata wani abu na jarinta ka baro garin ka zo kaza sai sa da dama daga cikin sura yau suke musanta a hannun yan tabligh a Ingila da sauran waɗansu kasashe na Turai amma dai tsarin yan tabligh yana bukatan kyara shi a cikin ajandar yan tabligh dawa ba jihadi saboda dama can ka san a tsofanci ba jihadi a tsofanci ba jihadi dan haka suka yi kiro hadisin ƙarya na jihadin nan dan a rushe asalin jihadi na gwagwarmaya da kafirai ba ku tana fito da kafirai a cikin ajandar yan tabligh sai dai a tana fila balle ruwan ne walau aya addinin nasiha haka duk wanda za su kare fa to da gaskiya wannan shine tabligh amma wannan baya hana a samu daidaiko a cikin su wannan duka waɗansu malamai ne waɗansu kuma bidantar tsarin sunna waɗansu daidaiko ne wannan ba su da yawa ba su kai da yan yasu ba wannan abin da yake cewa wai an yi alƙawarin za a yi magana kan ulumul qur'an amma har yanzu ba cika wannan alƙawari ba yau sama da shekara biyu kenan ina jin akwai wani lokaci da muka yi lacca muka ce za mu wayar da wani malami raddi wanda rajin zai mata galibi ya tafi ulumul qur'an wanda yana karatu a gidan talabijin gidan rediyon Kaduna yana nuna ya san qur'ani amma yana ilimi da yawa wallahi ilimi da yawa kwarai da gaske wanda su lokacin da malam Abubakar bin Allah kai fara yi wasa suna murna suna ganin cewa shikenan sunna ta zama bata karariya ba za ta kara haihuwa ba a ce basu sani ba malam a hankali yake musu aiki na baya ko abin da suka gani wato kullum suka gani ba sai da jikin san ba su biyu ne manyan yan bid'a da suka manguna wa malam da wancan naboci da kuma wani a Maiduguri suka yi ta zage-zage da suka gada masu sai jahili ne su ce bai san komai ba su ce kaza-kaza su ce kaza-kaza da shi na Maiduguri sai Allah ya tona asirinsa shekara 20 tun da yake taɓa yin tafsiri a Maiduguri ba amma da muka fara zuwa Maiduguri tafsiri shi ma sai ya fito sai Allah ne zai kunyata shi kafin ya fito din nan ya rike yana barazana ai an ɗauka wato na farko ba malamin hadisi kamar sa a ƙasar na biyu kuma ga wataccen hafizi ne sai ya bayyana maganan hafizi ne babu ita ko daya aya zai zo yana so ya jawo ya fassara ta ma ba daidai mata goyi bayan son zuciyarsa ba amma ta ki zuwa daga wurinsa ko daga wurin mai zan bakin shi taron dangi ya zuwa wallahi sai Allah ya tona hasirinsa da karfi ne zai yi tafsirin ya fito wahala ta sa ya koma wahala sai ya koma wannan jama'a ba alfahari bane ba su ne suka cuci al'umma an daɗe ana ɗaukar su a matsayin malamai amma ba wanda suka koya a tsarki ko wanka ko tauhidi malaman su kawai aka rinka jin tsoron su a rinka ba su dukiya yanzu wannan daga cada ake zuwa a yi hidima a ce ko a kori kura da zuma dan a zuwa ya gaisuwa zuma a zo mu rije su yi suna sauke ta kuma wallahi ba za a ba su ko da garwa ɗaya ba sai dai salala ce kuma su za su ɗauka su zuba su kai juji shi ba kamar an yi su ne kai mu rije an yi su kawai dan ka bi su in ba haka ba za ka tsaya kana bin mutum a matsayin shehinka
bambancin shekarunku goma, kila shi dan shekara 40 ne kai kana dan 30 ka fara bulsa, har ya zo ya auren fara biya haifi yaya a gabanka, karinta tare musu majina, kana wanke musu kashi da fitsari, ana nan sai wannan shehin ya mutu, kuma wannan yayan da kai na kuma sune kuma za su zama shehunanka, ba za ka gaje shi ba. Ka fara karatu a wajen shin kafin a haife su, kai suke rifin kafin a haife su, ka ja tarbi, ka buga bandiri, kai komai, amma duk a banza dai baka saka gaje shi ba. Saboda su kawai an yi su don su zama waliyyai da kai hina, kai kuma an yi ka dinka zama muridi. Kamar da matan haka Allah ya kasa rayuwar kai ka zama muridi har amma. Saboda haka wannan ka kwantar da hankalin ka, maganar tana zuwa ya tasowa take yi. Kuma ayyuka ne suke yin yawa, amma wannan lacca tana nan ba wai da Dr. Akram Biya al'amari, wani tsohon malamin ma jami'ar mutum da ya gabatar yanzu na jami'ar Jordan a shekara 15 yana tsarata duk lokacin idan yana yin waɗansu ayyukan daban da wallafa da rubuce-rubuce, amma ya tsara ta ya tsara abin da yake so, duk lokacin da ya samu awa ɗaya biyu ya zo ya hidima a kan ta ya rubuta, kuma sannan ya ajiye ta kuma ya cigaba da sauran ta mutum ɗinsa, inda lakcara ne marubucin tarihi ne abubuwa sun yi masa yawa ya tsara su, da ya zo ya yi ta kuma ai kowa aka ji ba magana. Kuna ga baga gaike ba wai cikin dare kawai za a ji a fitowa ba, ba zai yiwu ba sai an san ana ido gari wani sai da haka kowa sai ya saba a kansa. Daga ƙarshe gama muna nasiha ga wanda ake littattafa da ake fitowa na masallaci ko na tafsiri ko na sabbata salatin nabi ko kitabu tawhid ko ma da tafi aka fito aka raba ba ta aka an ba sadaka ba, in an gama kowa zai dawo da shi, duk wanda bai dawo da shi ba ya tafi da shi to yayi sata littafi masallaci, kuma bayan halatta kai sata ko a masallaci ne, dan duk abin da aka ware shi aka ce duk abin da yake na masallaci wakafi ne, wakafi kuma an ware shi ne dan amfanin kowa da kowa, kowa ya amfani da shi ya bar shi a wajen, daga nan har zuwa shekara nawa har abin ya zo ya zanto ya kare dan kansa ko ya tsufa ya diddige dan kansa, haka ka'idar wakafi take. Amma wani baya mai da shi mallakar kansa, idan ka sace sifatu salatin nabi ko ka sace radul azhani fi kan gida to ka sace dukiyar wakafi, duk wani wanda yake mai halartar wannan masallaci da haƙƙinsa a ciki ka dauka kai gidanka, wanda zai zo nan gaba da adadin shekarun da littafin zai ana amfani da shi a kaddara masa zai shekara 10 nan gaba ana amfani da shi, adadin mutane wani da wani zai amfani da shi su shigo, to ka sace da hakukan wannan mutanen ka kai gidanka kai kadai ka zama tataccen barawo, da haka bai halatta ba a sace littafin masallaci, karka ce ai sadaka ne bari in dauka in tafi da shi gida, in ma ka dauka a boye ka zo ka dawo da shi cikin rufin asiri ba sai ka ce na dauka ba wancan satin ko sati biyu da suka wuce, ya kamata mu ji tsoron Allah a cikin al'amuran mu. Assalamu alaikum.